kasuna yanda ka sami kudin ka ka jawuya ka sami kudin ka tuje ka kashe su ta hanya mai
jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin to har yanzu muna tare da baki mu Professor Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido akan tabarbarewar tattalin arziki Alhaji Babangida Lamido ya ci gaba da bayani yana mai cewa
rashin kare haƙƙin ɗan adam da masana'antu da dukiya domin me ba a fuskantar domin me an sa hurumin ƙasar ne muna shiga harkar siyasa aka kuma bangaranci masana'antu suka durƙushe muka hada kai da wayansu mutane daga turai tunda su ba sa so abubuwan su ya durƙushe mu kuma namu ya tashi suka raka mana soki burutsu cikin tsarin mu kan cewa wannan ya kawo wannan din sabiya ba a dore akan wannan ba a ne mana mi arako ba baya ka gane ko mun ki mu tsaya
Dr. Aminu Fage cikin bayanin da kai ka ce to rashin dorewar manufofin tattalin arziki ya ɗaya daga cikin al'amuran suke dagula lissafin cigaban tattalin arziki a nan Najeriya menene tushen matsalar nan ta tattalin arziki shekarun nan 16 da ake yi ko 17 da ake demokradiya ne ko kuma a'a faduwar farashin mai ne shekara biyu ko uku baya ko me kin yaushe ne ne wannan ko kuma a yau din ne kawai saboda manufar da ita gwamnati ta kawo ita ce ta hasar da wannan matsala ta tattalin arziki yaushe ne ko a nazari ko ka gano cewa tun yaushe wannan matsala ta faru
wato a babban makasudin da matsalar ta jawo wannan hali da muke ciki yanzu a kasar nan bayan shi wannan rashin dorewar wani wato kamar policy da aka kawo wato akwai rashin hangin nesa na shugabanni wanda kasashe kamar tsarinmu wanda ake da su Asian Tigers da Saudi Arabia wanda suke da kasashe suke da wato arziki man fetur shugabannin su da hangin nesa na yadda da wato za a duba kasar da ya zata kasance nan da shekara 100 ko shekara 200 wato ba suna duba wato wai abin da suke da shi a lokacin bane suna duba to cike ne yanzu mun samu dukiya kuma samu rarar wani kudi daga wato daga arzikin man fetur ya za a yi wannan kudin mu sarrafa shi mu dore kasar domin ta ci gaba nan da shekara 100 mai zuwa to na daya shine wato rashin hangin nesa na shugabanni na biyu kuma wato da san kai da bangaranci ya taka rawa wato wajen tsoma kasar nan cikin halin da muke ciki yanzu na uku da kuma wato rashin tsoron Allah shi ma ba karamin taka rawa yayi ba wanda Allah shugaban ko kai kirista ne ko kai musulmi ne kuma bar mana addini ne to ya kamata a ce mutum yana tsoron Allah ya san cewa wata rana zai mutu kuma dole Allah zai tambaye shi to rashin wannan abubuwan guda uku suka Najeriya a cikin tsakan mai wuya da ta cikanta misali kamar shi
kuma za a iya cewa tun shekara nawa da suka wuce waɗannan abubuwan da ka dunkule suke faruwa a Najeriya bana ne ko bara ko bara wacce
muka kamar da shi malam Babangida faɗa wato wannan kasa ta ban cikanta cikin wannan halin ne tun shekara ta 1970s wanda a lokacin ne Najeriya ta fara samun rararman fetur wato abin da muke ce masa oil boom wanda a lokacin tsohon shugaban kasar Najeriya Gawan shi an samu kudin da ya wuce wato hankalin dan Najeriya a wannan lokacin saboda kaga a nan wajen rashin hangin nesa na shugabannin mu baya da baya ya haifar da wannan halin da muke ciki wanda a lokacin wato shugabanni sun yi hangin nesa sun kawo wani tsari na tattalin arziki da na zamantakewa domin ci gaban kasar da yanzu ba su ci gaba cikin wani halin ba wanda daga bayan an samu wannan oil boom na 1970 an zo an ƙara samu a 1990 lokacin da aka yi yakin tekun fasha a lokacin an samu rara kusan dala biliyan 21 lokacin Babangida da mulki wanda a lokacin shugabanni ba su ƙara wato hangin nesa ba ta yadda cewa an yi kuskure a baya a 1970 to ya za a yi wannan kuskuren a kwatar da shi domin a ɗora ƙasar a wani tafarki mai bullewa sai kasance a nan lokaci an ƙara zuwa an ƙara yin san zuciya wato an zo an sace kudin an kai kasashen waje daga baya na biyu a 2008 lokacin ko a 2002 lokacin Obasanjo Najeriya ta ƙara samun wannan third oil boom din wanda a lokacin shi ma aka zo ƴan majalisa suka yi kane-kane suka wato suka yi misleading shi shugaban kasa a lokacin sai abin da suka ce a ta policy tun ya sa lokacin wannan matsala ta budget ta cusa wani abu a cikin kasafin kuɗi tun daga lokacin Obasanjo ya samu wanda bai sani ba shi da kawai za a kawo ya ba su wani abu kawai ya sa hannu ba tare da ya bi ya duba shin me aka ɓoye me aka ƙunshi a cikin kasafin kuɗin ba to duk wannan shi ne wato ya haɗu ya jawo wa wato ƙasar nan wace wani duƙasu da tasgaro da halin da muke ciki shi yasa ake kuka wanda a shugaba mai ci yanzu ba na jin zai iya gyara ƙasar nan da shekara takwas mai zuwa saboda ƙasar ta riga ta shiga cikin wani hali ne wato na taɓarɓarewar arziki bana da Allah yana son ƙasar da yanzu ƙasar nan ta kawai sai Allah.
Amma wasu kuma na ganin kamar ku masana tattalin arziki musamman waɗanda ake sawa a gwamnati ba kwa taka rawar da ta kamata me yasa?
To kai magana taka rawa wato akwai abin da ake ce masa policy implementation da kuma policy din kasa
population
za ka bude policy wanda kasar nan ta riga ta fita tsara a duniya cewa ba wanda ya kai sai ya kai Najeriya wato in tsara policy wato wani wata manufar tattalin arziki kamar Najeriya amma matsalar shine wajen aiwatarwa shine za a zo a kawo misali na kamar na baka misali kamar lokacin bijin 2010 an kawo shi ya yi failin an zo bijin 2020 ya yi failin transformation agenda ta yi failin suna kan ka duba wannan kawai dusan zuciya ne da rashin tsoron Allah da kuma wato kuma rashin kishin kasar wato duk ya jawo idan aka zo wato za a yi wata da abu sai a mai kafa angulu domin cin hanci da rashawa yawa kasar katutu suna ka sai ka rasa tama'in matsalar aina ciki ne daga saman take kuwa kasar take.
Amma doctor kaman daga cikin masana tattalin arziki ina ana akwai waɗanda ake sakawa a gwamnati da haka bayan sun kasance masu tsara manufofin tattalin arziki kamar yadda kake magana policy formulation din har yanzu kuma a cikin masana tattalin arzikin nan ne ake samun policy implementers me alaji zake sa karke nan aje ilimin suke isi wani abu daban ko kuma ya
wato abin da nagaya baka shine wato kasar nan tana da masana yadda ta kowane fanni da ke tunani to matsalar shine kamar da fara baka rashin tsoron Allah ne da kuma wato san zuciya da kuma kishin kasa wato duk sanin ka da abu da kuma kishin ka da abu idan ka tsinci kanka a cikin wani hali wanda in kai kadai ne ba za ka iya canza komai ba dole an riga an bi karfin ka dole ko ka bi abin da suke so ko kuma in baka samu ma a batu da kai so wannan yayi wato yayi ya taka rawa wajen kasar ta cikin ta cikin wani hali na garari wanda duk yadda mutun ya so ya bada gudunmawar sa wajen cigaban kasar nan duk ya tsinci kansa musu ai muna da su da yawa wanda idan aka dauko su an san masu tsauri ne an san masu yanzu misali kamar shi shugaban Buhari me yasa in Najeriya a shekara ta 2015 da Bahaushe da Inyamuri da Bayarbe da Kanuri da Musulmi da Kirista aka dage aka ce dole sai Buhari ya zo ya mulki kasar nan shekara ta 2015 saboda an gani a baya kuma ana da kyakkyawar wato wani yakini da kuma irin wato kwarin gwiwa cewa in yazo kai akwai mutane suke ganin cewa idan Buhari yazo a satin farko zai cinna dukkan al'amuran Najeriya wanda shi kansa bai san kasar ta riga ta shiga wani rudani ba sai lokacin da ya kawo mulkin ya fuskanci cewa ashe kasar nan duk ashe hange yake sai da ya shigo cikin da ya ga shi ashe abu ba lalacewar kasar ya fi karfin tare da ngada.
Kafin na kai da ga Dr. Hadi Musa zan kuma wurin Alhaji Babangida Lamido. Alhaji Babangida mun yi magana manufofi sannan an zo ana cewa su kansu masu aiwatar da manufofi na tattalin arzikin ga yadda suke a tsari na abin da ake cewa economic world order da ake cewa da harshen nasara za ka ga cewa masana'antu ko kamfanoni masu zaman kansu su ne suke juya sha'anin tattalin arziki ita gwamnati iyakaci ta ɗan shara ta share titi ta yi kwalta ta yi railway ta samar da famfo da sauransu ku me yasa masu masana'antun Najeriya kuka bari 'yan siyasa da shugabannin gwamnati suke ta tangal-tangal da tattalin arzikin nan ne, ku me yasa ba za ku yi waccan rawar da masu masana'antu na kasashen duniya ke takawa ba?
Ka gane shi a Najeriya wani abu muka dauka, 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati sai aka samu katanga kamar katangar karfe, ba wanda yake jituwa da juna. Domin me ba su koyi da irin kasashen waje ne da kan cewa duk inda ake a duniya masu masana'antu su suke tafiye da tattalin arziki, su ne suke hada ma gwamnatin. Domin me su ne masu kuɗi, su ne gwamnati kawai ya tsari za ta dauko na karɓar haraji da bunƙasa ƙasa, kuma ana gani a ƙasa. Yau din nan kai ka taba zuwa Germany, in aka biya albashinka 80,000 to ka tabbatar fiye da 30,000 a haraji shike tafiya. Kuma ka ci sa'a ka samu wannan kai din nan Malam Mahmud Kwari ka je Germany ka gani, amma ba za ka ga titi da kwarzane ba, ba za ka ga titi da shara ba, akwai gurin hutawa, akwai gurin asibiti kyakkyawa. Ka gani kare ne ce aka to ita Najeriya tunda muka fita da tsari na irin sovereign region, gaskiya muka shiga matsala. Da lokacin da ake wannan kowa yana cin gashin abin kansa, ira wannan din nan gaskiya kowa yana abubuwan sa, amma a lokacin taɓarɓarewar abubuwa ma na rashin da'a da rashin wannan gaskiya lokacin mulkin Babangida ne, kasashen duniya ta yarda da shi za in zai yarda da tsari irin na tattalin harkar Majalisar Dinkin Duniya da bankin lamani na IMF kan cewa in ya rarrage abubuwansa su suka zo suna samun kasuwa a Najeriya, to zai ci gaba da mulki.
Jama'a, firar za ta ci gaba mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammadu Fage da Dr. Muhammadu Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti. Yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammadu Fage da Dr. Muhammadu Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
Kashe su ta hanya mai kyau.